أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mungode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 20 ga watan Muharram, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya daidai da 18 ga watan August shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatun mu na Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Muna cikin babin da yake magana akan yin gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi. As-saminu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybar law utiyanna hadhihi ar-raya rajulan yuhibbu Allah wa rasulah yaftahu Allah ala yadihi. Qala Umar radiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma idhin fatasawartu laha raja'an an udda'a laha. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يبتغ الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فسرك يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. قوله فتساورت هو بسين المهملة أي وصبت متطلعا. الثامن حديثي نتقص أتكي ونن باي من ديك مغانا أكن غغاوا وجن أيك تأيوك على كيري شما أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم an samo shi daga Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, daga Annabi ziyara mai Allah subbata gare shi. Qala yawm Khaybar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ranan yakin Khaybara, law utiyanna hadhihi ar-raya, lalle zan bada wannan tutan rajulan a wani mutum, yuhibbullahi wa rasulahu, wanda yake son Allah da manzonsa, yaftahullahu ala yadihi, wanda Allah zai bude wannan wato yakin da ake a hannunsa. Kala Umar radiyallahu anhu, sayyidina Umar Allah kara masa yadda, sai ya ce ma ahbabtu al-imarata illa yawma idhin, ban taba ji ina son shugabanci ba sai a wannan rana. Fatasawartu laha raja'an an udda'a laha, sai na kasance ina daddaga kaina saboda ina kwadayin ko za a kira ni a bani. Fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Ali dan Abi Talib, Allah kara masa yadda, fatahu iyaha, sai ya bashi ita. Wa qala, sai ya ce masa imish, ka tafi, wala taltafit, karka juya baya, hatta yabtahu Allahu alayka, har Allah sai ya buda maka. Fasara alayya shay'un, sai wani abu ya zo a gare ni. Summa waqafa, sai ya ci gaba tafiya a haka. Fasara aliyun shay'an, sai Aliyu zai tafi a haka, sai wani abu dan kadan, sun mawa kafa, sannan sai ya tsaya, walam yaltabis, bai juya ba. Fasarraka, sai ya yi kara ya ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, alama za ku katilan nas, a kan me zan yaƙi mutane? Kala, sai ya ce katilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah, ka yaƙe su har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, sannan sun yadda ni sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Fa idza fa'alu zalika, idan suka aikata haka, fa kan mana uminka dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha, to lalle sun hana jinin su da dukiyar su a gare ka sai dai da hakkinta. wa hisabuhum ala Allah, sannan kuma hisabin su yana ga Allah madaukakin sarki. Rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya rawaito wannan hadisin. Qawlu, fadin da yace fa tasawartu huwa bi sinil muhmala, shi tasawartu din ana rubuta shi da sinun ne mar digo. Ai wa sabtu mutaballian, yace sai na dawama ina lallika kaina. Ah to wannan hadisin an samu shi daga sayyidina Anas bin Malik, in Allah ya kara masa yadda. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada ranan yakin Khaybar. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita gazwatu Khaybar, Yahudawan Khaybar ya je ya yake su a shekara ta 7 bayan hijiran sa na koma garin Madina. To da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita za a je a yaki waɗannan kafirai din, sai ya zama samani sallallahu alaihi wasallama da suke tare da shi aka shirya aka tafi wajen wannan yaki na gazwatu Khaybar. To da aka je sai ya kasance suna cikin gidajen su ne, kuma gidaje ne wanda suke saka musu kofa da suke kulle gidajen, saboda haka idan an rufe, in an rufe garin za a rufe garin gaba daya, saboda haka an rufe ba ta inda mutum zai shiga. To saboda haka sai ya zama suna da husun masu yawa, wato gida 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 da suka kasa kansu a ciki, daga wannan gidan sai wannan gidan, daga wannan gidan sai wannan gidan, daga wannan gidan sai wannan gidan. To waɗannan gidajen da suke ciki kullun za a yi fafutukan ya za a yi da kowane gida, a samu a shiga gidan, in an gama da shi to daman in sun ga cewa an ci galabansu a kan gidan da suke ciki, to za su ƙara gaba. In suka koma gidan gaban haka za a yi ta yi har aka ci galaba a kansu gaba ɗaya. To shi kenan, da aka je wajen wannan yaƙi na Yahudawan Khaybar za a yaƙe su, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe zan ba da wannan tuta na yaƙin a mutumin da yake son Allah da manzonsa. Sannan kuma a wata ruwaya aka ce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma Allah da manzonsa ma suna son sa. Yabtahullahu alaihi ala yadihi, wanda Allah zai bude wannan wannan yaƙin da ake yi din, za a samu nasaran yaƙin, za a ci nasara ne a hannunsa, shi ne za a samu nasaran yaƙin a hannunsa, gobe shi zan bayar da wannan tuta. To sai na Umar, Allah ya ƙara masa yadda, sai ya ce tunda nake ban taɓa kwaɗayin a bani shugabanci ba sai a wannan lokacin, da na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe zai ba da tutan nan ga mutumin da yake son Allah da manzonsa, kuma Allah da manzonsa ma suke son sa. To saboda haka ya ce bai taɓa jin yana son shugabanci ba sai a wannan lokaci. To dama abin da yasa aka kawo mana wannan hadisin a nan shine a gwada mana yin gaggawa wajen aikata aikin alkhairi. Saboda haka idan dai in an baka tutan nan Allah da manzonsa kana son su, suna son ka, to sai na Umar dole ya ji soyayyar wannan abu a cikin zuciyarsa, ya so a ce shi aka bawa, ba wai a bashi shugabancin ba, a'a wanda za a bashi tutan nan to yana son Allah da manzonsa, Allah da manzonsa ma suna son sa. To dalilin haka sai na Umar sai ya ji yana kwaɗayin a ce mana da shi ne za a bashi. Yace sai ya taddaga kansa da garin ya waye, Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da tutan, yana ta daga kayan sa, wani sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ko za a kira shi a bashi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira masa sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. To sai suka ce a wata ruwaya an kawo cewar sai suka ce ya Rasulullah, ai shi sayyidina Ali yana ciwon idanu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi, da ya kira shi ya masa tofi a idanun nasa ya warke kaman ba bai taba yin ciwon idanu ba. Kaga shine mutumin nan kenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe zan ba da tutan nan ga wanda yake son Allah da manzonsa. Dukansu sun kwana suna kwaɗayin a ce su ne mana za a ba su. To da aka ba shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka tafi, sannan kar ka juya, ka je har sai Allah ya baka nasara, mun gama da Yahuda wannan gaba daya. To yi kenan sai na Ali sai ya fara tafiya akan haka. To ya fara tafiya sai ya tsaya, da ya tsaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce masa ya tafi, kuma kar ya juya, ka tafi kar ka juya har sai Allah ya baka nasara. To ya riga ya tafi din, to amma sai ya tuno wani abu sai ya tsaya, da ya tsaya bai juyo ba, bai juya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai ya yi magana da kaifi ya ce ya Rasulullah, akan me zan yake su, tunda an ce ya tafi kar ya juya, to ba zai juya ya tambayan ba, kaga ya tambaya zai yi dama ba zai juya ba. Yana tsaye haka sai ya yi magana ya ce ya Rasulullah, akan me zan yake waɗannan kafiran. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka yake su har sai sun shaida babu ambota da gaskiya sai Allah sannan kuma sun yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne akan wannan zaka yake su idan suka aikata haka to shikenan sun hana mu mutaba jinin su da dukiyar su sai dai da haƙƙin musulunci sai da haƙƙin wannan kalima din amma in ba da haƙƙin musulunci ba to ba za ta ba jinin su ba sannan kuma ba za ta ba dukiyar su ba sannan hisabin su yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala hisabin su yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce abin da ake nufi anan shine idan mutum ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan ya zama musulmi sannan wannan musuluncin ya hana a kashe shi ba za a zubar da jinin sa ba sannan wannan musuluncin ya hana a kwace dukiyar sa amma da da bai musulunta ba za a karbe dukiyar sa ta zama ganima a yi amfani da ita amma yanzu ya riga zama musulmi to shikenan ba za ta bar dukiyar sa ba ta sace sai dai da haƙƙin musulunci shine idan ta kai zakka zai fidda zakka kenan a cikin dukiyar ta sa dole sai ya bayar amma in babu haƙƙi to shikenan ba kuma ya kansa sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma hisabin su yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala ma'anar hisabin su yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine wannan kalimatu shahara da suka yi na gaskiya ne suka yi ko na ƙarya idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ba abun mamaki bane sun shaida amma kuma na ƙarya ne ba har cikin zuciyarsu bane abin da suka faɗa din sun faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ba har zuciya ba to duk da haka tunda sun riga sun faɗa da baki to ba za a yake su ba kenan faɗa da suka yi da bakin nan shikenan ya sa shikenan sai su zauna haka ba za a yake su akai ba to saboda haka wannan hadisin da yana karantar da mu cewa a mutum yayi kwadayi yayi gaggawa wajen aikata aikin alkhairi kaga saboda an kira irin abin da za a bawa wanda za a bashi tutan nan Allah yana son sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana son sa dalilin haka shi ma kuma yana son su ya zama duk sabani sallallahu alaihi wasallam suna kwadayin a ce ko su ne za a ba su wannan tutan da za a bayar din wannan hadisin shine hadisi na ƙarshe a cikin wannan babin da yake mana magana akan wato gaggawa wajen aikata aikin alkhairi babun fil mujahadati qala Allah ta'ala wallazina ja'anu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبسيلا أي انقطع إليه وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم والآيات في الباب كثيرة معلومة وأن باب نظام شقا zai mana magana akan mujahada wato shine yin kokari wajen aikata aiki mutum yayi kokari wajen aikata ayyuka na addinin nan na musulunci da yake ciki abinda zai kara musuluncin sa ya karfi abinda zai kara imanin sa ya karu to saboda haka kamar yadda ya saba yana kawo mana ayoyin alqur'ani ne kafin ya kawo kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yin kokari cikin aikata aiki shi dan adam duk aikin da zai aikata sai yayi kokari kafin aikin ya aikatu musamman aikin idan na ibada ne sai yayi mujahada yayi gogayya da zuciyarsa yayi gogayya da gabobinsa ya dage kafin ya iya aikata wannan aikin kowane iri ne to saboda haka iya kokarin da zai yi nan ne zai samu damar da zai gabatar da aikinsa dukkan ayyukan da zai aikata na ibada sai yayi kokari a ciki kafin ya iya yi idan bai yi kokari ba to ba zai iya yi ba kenan sai ya gagare yi sai ya kasa yi saboda me shi mujahada shine abun da zuciyar ba ta so ko abun da gabobin baya so ba sa so amma sai ka dage sai ka yi ba mun mamaki bane gabobin ba sa so ka yi ba mun mamaki bane zuciyar ba ta so ka yi amma sai ka dage sai ka yi kishi sai ya fara gaya mana cewa Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin Allah tabaraka ta'ala ya ce wanda suka yi kokari a cikin mu to Allah zai shiryar da su zuwa ga tafarkin sa lalle kuma Allah tabaraka ta'ala yana tare da masu kyautatawa to kaga anan ana maganar cewar duk abin da zaka aikata sai kai mujahada sai kai kokari a ciki kafin aikin yayyu kowanne irin aiki ne in baka yi kokari ba ba zai yiwu ba in baka yi jihadin nan na yakar zuciyanka da gabobinka nan ba to aikin nan ba zai samu ba saboda haka kai zaka dage tukunna abun ya samu kai zaka dage ko salloli ne da ake yi guda biyar din nan in baka dage ba ba zaka iya zuwa kai ba sai ga gare fitowa kana gani ana jami'a ma ba zaka iya zuwa a jami'in da kai ba kaga sai kai dage kenan tukunna zai yiwu duk wata duk wani nau'in ibada sai ka dage ka muka iya yin sa in baka dage ba shikenan zaka iya barin sa sannan kuma dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mana a cikin wani hadisin cewar shi dan adam yana da jihadi guda biyu ne da zai yi akwai jihadin da za a yi da takobi wanda shi da takobi ake yin sa a fita fagen fama a yaki arna wannan shine malamai suka ce shine jihadul asgar karamin jihadi kenan babban jihadi kuma shine jihadun nafsi yakin zuciya ka yaki zuciyarka shine babban jihadi to saboda haka wancan karamin jihadi ne wannan babban jihadi shine na yakan zuciyanka ka dora ta akan abinda Allah da manzonsa suke so ba akan abinda take so ba sai ka yaki zuciyarka ne zaka yi aikatawa amma in ka bari san ran zuciyarka kake bi to ba zaka na wani mujahada ba ba zaka yi kokari ba a cikin dukkan ayyukan sai ka zauna a haka saboda haka Allah zai shiryar da kai hanyar sa ne bayan ka dage idan ka dage kana aikata ayyukan alkhairi din sai Allah ya dora ka kan hanyar sa saboda haka duk wani aikin da zaka yi dagewarka ne zai jawo aikin yayyu a na nau'in ibadodi kenan da mutum zai yi na farilla sannan kuma har ya iya ƙara nafifiri kaga idan ba shi da kokari farillan ma da kyar zata na zuwa wajen sa balle kokarin ƙara nafila kuma ba zai iya ƙara nafifiri ba to saboda haka Allah ya ce duk wanda ya dage yayi mujahada yayi kokari to Allah zai shi yadda shi kan tafarkin sa sannan Allah tabaraka ta'ala yana tare da masu kyautatawa su kuma masu kyautatawa wannan wani makami ne a cikin musulunci wanda mutum zai kai shi kana makamul islami har ka zo makamul imani har ka zo makamul ihsani shi kuma makamul ihsani shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu kana bautawa Allah kamar kana ganin Allah tabaraka ta'ala saboda haka zaka yi shi ka kyautata cikin aikin da kake yi ba abun da zaka fasa yi وقال تعالى على مدوك كنسر كياتي وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا رسول الله دو ان داكي غير مصدقا كي وركبوتا وعلا وبنججنكو حر سيكيني يا زو مخشيني متوا واتو متن زي تبوتر الله بزي ساموني وجن دا زي چي ينزو كان زي هوتا ينا غيا كاو ونوريبا باب وجن دا زي كي كل ينا نا اتكين بوتا وعلا بزي فاسا بوتا با حلوك چند متوا ذات ذو ترسكيش shine yaqini kenan yaqini da zai same shi shine mutuwa saboda haka ba zai fasa mutawa Allah ba har mutuwa nan ta zo same shi kaga mujahada ce kokari ne zai jawo ya zama haka idan ya zama yana ganin haba yanzu shekara nawa ina bautan Allah ai ko yanzu aka tsaya ma na samu abun da na samu to kaga ba a samu kokari a ciki ba kenan ana so ya ci gaba da bautan Allah tabaraka wa ta'ala har mutuwa ta zo ta riske shi bai fasa mutawa Allah tabaraka wa ta'ala ba a cikin dukkan lamarin sa saboda haka kokari ne zai jawo hakan ya same shi yayi kokari ne zai jawo ya iya bautawa Allah tabaraka wa ta'ala har lokacin da mutuwa za ta zo ta same shi ba wai ana nufin wa abu rabbaka ta ce ka yaqin din nan wai har ka samu yaqini a cikin zuciyarka cewa yanzu ka bautawa Allah shikenan sai ka daina ba a ba haka yake nufi ba ana nufin ka bautawa Allah tabaraka wa ta'ala har mutuwa ta zo maka Allah tabaraka wa ta'ala yace mana wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tafsila ka ambaci sunan ubangijinka ka yanke zuwa gare shi yankewa shine yace ai inqita ilayhi wato ka yanke zuwa gare shi a anan kuma ana fada mana cewa ambaton sunan Allah tabaraka wa ta'ala yin zikirin Allah shine abin da ake son mutun yayi shi ma kokari ne zai jawo kai ka ambaci Allah a cikin ammawa sauran mutane sannan ka dauki wani kuma wanda ba na dole ba ka dora wa kanka ka kara a ciki bayan kai na dole ka na cikin sallah da kake na salloli biyar to sai ka kuma samu wani adadi na zikirin Allah tabaraka wataala kana ta yi istighfari ne salatin annabi ne la ilaha illallah shine zaka dauka kuma ka kara akan wanda kake yi ka yanke zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ya zama dukkan wani lamarinka dukkan wani sha'aninka duk abin da kake yi kana zikirin Allah tabaraka ta'ala kana ambaton Allah tabaraka ta'ala da harcinka sannan kuma aikinka ma duk ayyukanka kuma suna tuna maka Allah tabaraka ta'ala to wannan shine babban makamin da mutum zai kai wanda tun yana yin zikirin haka yana tuna Allah tabaraka ta'ala har ya zama yana furta lafazin kuma yana yi har ya kai makamin da komai da yake cikin rayuwarsa baya manta Allah tabaraka wa ta'ala yana tuni da Allah tabaraka ta'ala a cikin ko dukkan lamarin sa sannan kuma yana ambaton sa sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce mana fa man ya'mal misqala dharratin khairan yara a wanda ya aikata aiki koda kutankwacin kwayan zarra ne nauyin aikin da yayin to zai ganshi zai ga wannan aiki din to saboda haka kokarin nan shi zai jawo kai aikin ba za ka rena aikin da za ka yi ba ko da dan kadan ne kana ganin kaman ba komai bane ba to zaka yi shi in dai ka san cewa zaka samu lada a kansa zaka dage ka aikata shi shi yasa wata aya tace man ya'mal misqala dharratin sharran yara wanda ya aikata kuma mummuna aiki ko da kwatankwacin kwayan zarra ne shi ma zai gan shi to saboda karkare ne kyakkyawan aiki kace ai wannan kan in kai ma me za baka sannan kuma karkare ne mummuna aiki shin mun aikin nan karkare na shi ga cewa ai wannan kan in kai ma ba komai a akwai komai yadda wacce kake gani kaman ba komai ba in kai to wannan din ma in kai akwai wani abu saboda haka shi aikin alkhairi ka dage ka yi shi ko dan kadan ne kar ka fasa yi ko dan kadan ne kai wata kila wannan dan kadan din da kake renawa kake gani kaman ba komai bane sai ya jawo Allah ya gafarta maka dalilin wannan aikin da kai wanda ba mai yawan ba wata kila ayyukan da kai masu yawan ba su suka jawo aka gafarta maka ba sai wani aikin da kai dan kadan wanda kana ganin kaman ba komai ba kaga ya ni sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a cikin wani hadisi cewa wata mace ta shiga wuta ko saboda me saboda ta daure kyanwa ta hana ta abincin da za ta ci tana kaman ba komai bane dalilin wannan abun sai ta shiga wuta sannan wata matar kuma ta shiga aljanna saboda ta kankare yana lallagi sai ta cire takalminta sai ta bashi ruwa sai ya sha sai ta mai aljanna saboda wannan to saboda haka karkare ni aikin da zaka yi na alkhairi ko yaya yake idan kai zaka ganshi sannan karkare ni aikin da zaka kuma wanda ba na alheri ba in dai sharri ne kai ko dan kalan ne karkare na shi ma karkai karkaje kusa da shi Allah tabaraka ta'ala ya ce mana ma tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da zaku gabatar a kawunan ku na alheri zaku same shi a wajen Allah tabaraka ta'ala yana nan an ajiye maka shi kana zuwa zaka ganshi kai wata kilma kai ka manta kaman baka yi ba to yana nan ana tanadar maka da shi huwa khairan wa azama ajra zai zama maka alheri kuma ya zama babban lada zaka samu Allah zai baka lada mai yawa a cikin wannan abin da kai to saboda haka dai dukkanan ana ga maka cewa ka dage kai aikin alherin koyaye ki kai karkare na kace ba wannan abun kan ko kai ko karkai ai ba komai gashi nan taimako ne zaka iya taimakawa kana da damar da zaka yi sai kace to yanzu ai idan na bashi abu kaza ma ba zai ishe shi ba bari dai sai na samu da yawa kawai sai na bashi baka bashi dan kadan din ba ko baka bashi mai yawan ba to abin da kake da shi kai a lokacin da kake da shi ka bayar a cikin abin da Allah ya baka sai sai cewa matun fi qumina khairin fa inna Allah bi alim duk abin da zaku bayar na alkhairi to Allah yana sani da wannan abu saboda haka duk abin da zaka yi na alheri Allah yana sani da shi karka ji an ce ka taimaka ka ciyar ka bayar ka ce sai mai kudi ne zai yi wannan a ba mai kudi bane kowa ne zai yi idan ake a taimaka bi sabilillahi za a yi wani aikin alkhairi ko ga wani yana cikin bukata a taimaka masa sai ka ce to wannan da su alajiwa ne ake kai banda kai haka zuciyanka za ta na gaya maka wani abu ba da kai ake yi ba babu hadda kai ake kowa kawai saboda duk abin da kai wa ma tuqaddimu la bisukum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kai na alheri ko ya yake wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara duk yanda yake na alheri ne in ka ji lahirin nan zaka ganshi kar ka sa a ranka cewa an ce ayi taimako ko ayi abu kaza to su wani ake magana da su kai kafita kai banda kai a ciki liyunfik zis zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfik wanda yake da wadata ya bayar a cikin wadatarsa haka Allah yace yace wanda bashi da shi ma bayar kaga ba ce wanda bashi da shi ya nemi da ya zauna ba a'a wanda bashi da shi ma ya bayar wanda bashi da shi ma a cikin abin da bashi da shi ne dan kadan din da ya samu to ya bayar a ciki shi yasa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam su sabban haka suka gane za a fita yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya kawo gudumawarsa lokacin da su sai na Usman suke kawo abu mai yawa su kawo raƙuma su kawo dukiya su kawo wanene su kuma sabban nan da ba su da shi haka za su debo a cikin tafin hannunsu dan alkaman da suka samu sai su kawo kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a kuka ai ya tafin hannu ne ko goma da kayanku ba ba zai faɗi haka ba sai karba zai karbi nasu dan kadan din sannan ma sai amma kuma za ka yi nasu to saboda haka karkace zaka rena abin da kake yi duk abin da ka samu dama a kansa zaka iya yi to kai Allah yana sani da wannan abin da kai wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumatun ayoyi a cikin wannan babin suna da yawa kuma sanannu ne an riga an san su wanda suke nuni akan cewa mutum ya dage yayi aikata aiki na alkhairi ya dage yayi dan dagewa ne zai jawo kai duk abin da zaka yi na bautawa Allah to dagiyarka ne za ta jawo kai shi amma zuciyarka ita ba so take yi ba ba za ta so kai wannan aikin ba saboda haka ka yake ta shine babban jihadi ka yaki zuciyar ka aikata aikin shine abin da ake nema dan ita ba za ta so kai wannan aikin ba sannan kuma wannan ana gaya wa waɗanda suka gama da farillai ne suke so su ƙara da nafilfili saboda su kai wani mataki wanda ya riga ya kawo farillansa yadda ake buƙatar su to shine ake nema kuma ya dauki nafilfili ya daura wa kansa ya ƙara kan farillan nan da yake wa amma alhadis fal awwalu an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala qala man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alayhi وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لو إيذنه رواه البخاري آذنته أعلمته أي بأني محارب له استعاذني روي بالنون وبالباء فالاول حديثي na farko a cikin wannan babi na mujahada an samu shi daga sai na bi hurairah Allah kara masa yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya lamin ta sabbata a gare shi yace inna allaha ta'ala lalle Allah madaukakin sarki kala yace man adali waliyan lalle wanda yake gaba da masoyi na da waliyi na faqad azantuhu bil harbi to na sanar da shi zamu yaki da shi fa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alayhi lalle bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da wani abu kamar abinda nafi so shine abinda na wajabta akan sa wa ma yazalu abdi lalle bawa na ba zai gushe ba ya taqarraba ilayya bin nawafil yana kusanta ta da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi fa idza ahabbtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih zan kasance ganin sa da yake gani da shi wa basaruhu alladhi yubsiru bih zan zama zan kasance jin sa da yake ji da shi wa basaruhu alladhi yubsiru bih zan kasance ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabdishu biha zan kasance hannun sa da yake damka da shi wa rijlahu allati yamshi biha zan zama sawun sa kafar sa da yake tafiya da ita wa in sa'alani ataituhu idan ya tambaye ni zan bashi wa la in ista'azani law izannahu idan ne mina tsare shi zan tsare shi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisin azantuhu a'lamtuhu bi anni muharibun lahu abinda ake nufi da azantuhu shine zan sanar da shi cewar lalle ni zan yi yaki da shi ista'azani da aka fada aka ce ruwa bin nuni ana karanta shi da nunun wa bil ba'i da kuma ba'un wannan hadisin an samu shi daga sai na bi hurairah Allah kara masa yadda wanda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa Allah tabaraka ta'ala ya ce to wannan shine hadisul qudusi kenan shi hadisul qudusi Annabi sallallahu alaihi wasallama ne yake riwaya daga wajen Allah tabaraka ta'ala yake cewa Allah ya fada. Saboda haka magana ta Allah ne tabaraka wa ta'ala, amma tana fitowa ne daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ko ba wahayi bane irin na Alkur'ani ba. To cikin wannan aka samu hadisul qudusi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake fada cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, lalle wanda ya gaba da waliyina to ya nemi izinin mu yaki da shi kenan. To Allah ya gaya mana cewa waye waliyin Allah. Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su waliyan Allah, masoya Allah, su ne wanda babu tsoro a tare da su, sannan ba sa bakin ciki. Su wane ne su? Su ne alladhina amanu wa kanu yattaqun, su ne waɗanda suka yi imani sannan kuma suka ji tsoron Allah. Waɗanda suka yi imani sannan kuma suka ji tsoron Allah, su ne ake ce musu waliyan Allah. To saboda haka idan an ce wali, ana nufin masoyin Allah tabaraka wa ta'ala, wanda yake son Allah, Allah yake son sa, ya jibinci lamarinsa gaba ɗaya, duk lamarinsa yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala. To hadisin sai yake gaya mana ya za a yi mutum ya zama wali, ya za a yi mutum ya zama masoyin Allah. Sai Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi, bawana ba zai kusance ni da wani abu ba da yafi soyuwa a wajena kamar abin da na wajabta masa. To farkon inda zaka fara tafiya in kana so ka zama waliyin Allah shine abin da aka dora maka na farillan nan ka kawo su. Farillan nan su ne abu na farko da zaka fara zuwa da su wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Zaka kusanci Allah tabaraka wa ta'ala da farillanka, ka kawo su duka, baka wasa da su, ka kawo farillai gaba ɗayan su. Bayan an samu farilla ta samu yadda ake so, dukkan farillan da aka dora maka kayi su, to idan kana so ka zama masoyin Allah kuma to nan sai ka kara na filfili. Shi wanda za a ce masa waliyin Allah shine wanda ya wuce gidan farillansa ya shiga gidan na filfili kuma. Shine hadisin ya ci gaba da gaya mana cewa wa ma yazalu, ko wata ruwaya ce wala yazalu, ba zai gushe ba bawana ya taqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibba, ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili har sai na so shi. Ashe duk wanda yake son Allah ya so shi ya zama waliyin Allah, to sai ya dauki nafila kenan. A nafilfili ne Allah zai so ka, cewa ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili har sai na so shi. Kaga ba soyayyar nan kuma ita ce ake nufin walittaka. Allah ya so ka shine ma'ana, wato ka kusance shi da nafilfili, dalilin nafilfilin nan da kai sai Allah ya soka. To anan wajen kaga ana gaya mana cewa da nafilfili ne ake samun soyayyan Allah tabaraka wa ta'ala. Bayan ka kawo farillar ka da ake nema, salloli guda biyar da kake yi, azumin watan Ramadana kana yi, aikin hajjin Allah baka dama kana yi, fidda zakka kana yi, Allah baka dukiya, to dauki nafilfili ka dora wa kanka in kana so ka zama bawan Allah, in kana so Allah ya so ka. Shi sai din yace wala zalu abdi taqarrabu ilayhi bin nawafili, ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili har sai na so shi. Ashe wanda yake son Allah ya so shi, nafilfili zai daura wa kansa su zama na dole a kansa. Ita bautar Allah ba bauta bace da zaka yi yau kai gobe jibi ka ba sai, ba shi bane. Zaka bauta wa Allah ne cikin kulliyar ka gaba daya, ba wani lokaci zaka ware ka ce yanzu wannan lokacin na bauta ne, wannan lokacin na shakatawa ne, zan yi shekara kaza ina bauta, zan yi shekara kaza ina shakatawa, zan yi shekara kaza ina, ba haka bane. In ka dauki bautan Allah kawai ka zama bawan Allah shikenan gaba daya, ba ware wani lokaci zaka yi ba. To saboda haka in kana so ka zama bawan Allah, na farko shine bayan ka rike farilla to dauki nafilfili ka dora wa kanka, sallolin da kake yi suna da nafila gaba ɗayan su, salloli guda biyar da kake akwai nafila tsakanin kowace sallah. Kafin kai asuba zaka yi nafila, kafin kai azhar zaka yi nafila, bayan azhar zaka yi nafila, kafin kai lasar zaka yi nafila, bayan magriba zaka yi nafila, bayan isha zaka yi nafila. sannan zaka tashi cikin dare kuma kai nawafil fili wasu nawafil fili da dare kaga wannan nawafil na sallah kenan da kake yi to kowane aiki duka dukkan ayyukan da aka dora maka na wajibi nan suna nawafil filin su in azumi ne akwai azumin da zaka yi na tadawwu'i nawafilan sa ne in zakati akwai sadaka da zaka yi nawafilan sa ne in aikin haji ne juma'a zaka rike shine nawafilan to saboda haka kaga wannan na farillan da aka dora maka suna da nafil filin su waɗannan nafil filin su za su bambanta ka da wanda bayyayin su sai ka samu soyayyar Allah kuma sai ka ji Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba to saboda haka idan kana so Allah ya so ka sai ka shiga cikin masu tuba kenan sai ka shiga cikin masu istighfarin nan kana yin astaghfirullah 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 da yawa ka daurawa kanka ya zama na dole ka sawa kanka kana yi saboda kana neman soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala da nafila ne ake samu soyayyar Allah ka gama farillan ka dauki nafil fili kana yi ai ba maganar zunubi ake yi ba a wajen wanda yake son Allah ya so shi shi istighfari yana maganin zunubi ne amma kuma tunda Allah yana son masu tuba to sai kana tuba saboda Allah ya so ka in kana so ka samu soyayyar Allah sai ka rike istighfari sai kai ta yi astaghfirullah 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 saboda inna Allah yuhibbu tawwabina dalilin wannan gidan sai ka zama sai ka shiga cikin wannan gidan ka shiga cikin gidan atta'u min az-zambi kamar la zamba lahu mai yawan tuba kamar bashi da zulmi haka zai dawo saboda kullun yana tuba wa Allah tabaraka wa ta'ala kaga nafila ne kowa ne zai dora wa kansa ba kowa bane ba amma in kana so ka samu soyayyar Allah ka zama waliyin Allah sai ka dora wa kanka shi yasa bayan Allah suka dora mana suka ce to ga istighfari nan muyi tai kai istighfari da safe kai da yamma kai da dari da safe kai da yamma astaghfirullah 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 haka za ka yi haka za ka yi da safe haka za ka yi da yamma haka za ka yi a cikin jama'a 30 wannan waye ya saka ka yana cikin arkanul islami ne ai baya ciki amma nafila ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tuba ko wanda ya tuba ma asarra man istaghfar walau ada fil yawmi 70 marra annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya tuba ko da ya lafin sau 70 ne a rana daya to ya tuba ne sanan wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ilayhi fa inni la tubu ila Allah fil yawmi 100 marra ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafara Allah ni ina tuba zuwa ga Allah sau 100 yanzu Allah yanzu zaka shiga musulunci zaka ce to akwai zibari 100 dole akan ka kullu sai kai akwai wanda zai ga maka wannan ba wanda zai gaya maka ai ba wanda zai ce in kana cikin musulunci yanzu kai zai bari da dole amma babu hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tuba sau 100 a rana to wannan shine nafila ne ba na dole bane wanda yake so sai ya dauka idan yana so ya samu soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dora wa kansa kaga wanda yake gidan musulunci ba dole bane ya zo nan yana nan a musulminsa amma wata kila baya neman ya kai wannan wajen saboda haka sai ya zauna yadda yake kenan amma in yana so to sai ya tashi ya dauki nafil filin nan sai ya dora wa kansa yana yi sannan yana salatin annabi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama inna allaha malaikatu yusalluna ala nabiyyi ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga ba ya ayyuhal muslimina ba ba ya ayyuhan nasu ba ba haka Allah ya ce ba yace ya ko da lugu imani saboda haka in kana gidan islam ba dole bane ka dauka wa kanka yin salatin annabi kullu amma in ka zo gidan iman na kuma nafila ne sai ka ce to ni yanzu zan yi salatin annabi kullu kullun zan yi ka dora ma kanka nafil fili sanna ka la ilaha illallah ya ayyuhal ladina amanu kullu zikran kaseeran ya ko wanda kai imani ku ambaci Allah da yawa akwai wanda inda shiga musulunci za a ce kullun zaka yi la ilaha illallah kaba kaza akwai wanda za ka yi masa wannan ba wanda za ka yi masa amma wanda yake yi yayi daidai da wanda bai yayi zai zama daidai da wanda bai yayi ba zai zama daidai ba saboda nafila ne in ka bari guda ɗaya la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan ka zama musulmi amma in kana so Allah ya so ka to karo wasu nafil fili sunan su ba na dole ba to saboda haka wannan hadisin yake ga mana cewa bawa ba zai gushe ba yana kusantan Allah da nafil fili nafil filin nan da ya dora wa kansa ba na dole ba har sai Allah ya so shi waɗannan nafil filin su zai ɗauka bayan ya ɗauke su sai Allah ya so shi ya fita daban a cikin bayin Allah duk sauran bayin Allah da suna bautawa Allah na dole kawai suke yi amma ba su dora komai ba
to shi ko da yake so ya samu soyayyar Allah sai ya dauko nafil fili sai ya dora wa kansa ya mai da su dole kuma zai dawo mani a ciki ba wai zai yi ne yau ya bari gobe jibiye yi gata kullun yana nan yana cikin shi to idan ya samu soyayyar Allah nan me zai faru sai hadisin yace mana fa idza ahabbtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih idan mutun yayi ya gama farillan sa ya dauki nafilfilin nan suka zama dole a kansa ya kama su yana yi sai Allah ya zama jin sa da zai ji da shi sai Allah ya zama ganin sa da zai gani da shi sai Allah ya zama kamun sa abin da zai kama sai Allah ya zama tafiyar sa kai in ya roki Allah sai Allah ya bashi in ya nemi tsarin Allah sai Allah ya tsarar da shi malamai suka ce anan abin da ake nufi shine duk abin da zai ji to abin da Allah da manzonsa suke so a ji shi zai ji ba zai ji wani abin da ba wannan ba da kunnensa ba zai ga wani abin da ba wannan ba da idanunsa ba zai taba wani abu ko ya shafa wani abu da hannunsa ba wanda Allah da manzonsa ba su so wannan abu ba zai taba ba ba zai dauki sawunsa ya kai wurin da Allah da manzonsa ba su bukata a ji wajen ba saboda ya zama waliyin Allah ya zama soyayyen Allah saboda ka komai nasa komai nasa zai koma cikin umarnin Allah tabaraka wataala cikin umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi bashi da wani hazzi nasa ai bashi da wani rabo nasa to a cikin haka idan ya roki Allah tabaraka wataala sai Allah ya biya masa duk lokacin da ya roki Allah sai Allah ya biya in ya nemi Allah ya tsarar da shi akan abu sai Allah ya tsarar da shi to malamai suka ce wai me yasa a farkon wannan hadisi aka ce man adali waliyan wanda ya gaba da waliyi na ashe mutane ba za su yarda ba kenan shine maganar mutane aka ce wannan waliyin Allah ne ba za su yarda ba bawan Allah ne a kowa ma waliyi ne ai haka ake fara to ne ce kowa ma waliyi ne haka ne kowa ma masoyin Allah ne ma'anar waliyi masoyin Allah amma za ka yi daidai da wanda kai kana kwana kana bacci shi ko ta rabo sai da kwana na bacci ba ya manta za ka yi daidai da shi kai da kanka in ka ga zuciya ka ce wanda kai da wanda yake kwana yana qiyamul layl da kai kwana kana bacci dai kuke da wanda idan ya samu sama da abin da ya samu zai raba sama da rabi ya bayar a mabukaci kai da in ka samu za ka tattare ka rike ka ce dai kuke da wanda zai zauna yi istighfari da yawa yayi salatin annabi da yawa ya la ilaha illallah da yawa ka ce wai daya kuke a kai ma ka san wannan ba magana bace to amma me su waliyan Allah nan rena su ake yi dama ba a yarda saboda abu ne na boye ba wai fili yake ba Allah ya boye su ne a cikin bayinsa saboda haka wani a garin ya ne ne bai san ma masoyin Allah bane sai ya gaba da shi sai ya ki shi wani wani yayi addu'a wa Allah ana karba kaji dai wannan wane ne shi da za a ce har ka je ya roka maka Allah ko ba haka bane haka ake zaka ji ana bala kowa ma ya roki Allah sa in ka roki Allah Allah zai biya ma bukata ba wani wane da zaka je ka kama ka ce ya roka maka Allah amma shi kuma idan yayi addu'ar Allah sai ya biya bukata saboda ya riga ya zama soyayyen Allah shi bashi da wani abu nasa ya dauki nafilfili ya mai da su farillai a kansa abinda kake ga kana ganin kana aikata aikin alkhairi kake yi shi a wajensa wani aikin naka ma yana ganin sa ba zai zulubi da hasanatil abrari sayyatil muqarrabi kyawa wanda suke wajen abraru kana ganin kamar kana aikin alkhairi kai ai gashi kai kaza kai kaza kai kaza shi a wajensa wadannan ayyukan naka ma gani yake yi munana yake ne shi a wurinsa saboda me sai ya fitar da zuciyarsa a cikin komai nasa ya samu tsarkin zuciya yana ganin Allah tabaraka wataala a cikin duk aikin da zai yi ba mutane yake gani ba duk wani nau'in ibada da zai yi amma kai ne zaka aikata ibadar yanzu ka fita maka ce kai ha ba ni ko yanzu jami'i shekara nawa ana bugawa ai ni kan kaza kaza to idan wanda ya samu soyayyar Allah ne shi a wajen sa aikin ya lalace daga lokacin da ka baje haka shi babu wani rabon kowa a cikin zuciyarsa to saboda haka dalilin haka sai ya zama a rene suke ana rena su musoyin Allah ne amma kuma za a rena shi za a yi gaba da shi a ce wai wane ne zai yi kaza ba wani mu fifiko duk daya ake kawai da ni da kai da wancan duri dai muke ba wani bambanci salloli guda biyar ne kowa yazo shikenan dan azumi zakawa yayi sai mu dai bada haka amma ba yadda za a yi ya zama kana bautawa Allah ka dauki na filfili a wajen Allah ka zama daidai da wanda shi iya farillan yake yi ba yadda za ku zama daidai dole idan kana yin na filfilin nan to Allah kuma zai kebance ka da wani abun da shi bai kebance shi da shi ba saboda shi iya farillan sa ya tsaya kai kuma ka dauki na filfilin da ba na dole ba ka mai da su dole kuma sabani sallallahu alaihi wasallam ne suka yi wannan fa da suka gane wannan karatun da aka fara musu aka ce bawa ba zai gushe ba yana yin nafilfili har sai Allah ya so shi sai suka dauki nafilfilin sai suka dora wa kansu ba ni sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dole ku kama ba sai suka kama suka mai da shi dole kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna ya ce inni samitu kashfan alayka fil jannati ya bilal ya ce ya kai bilal naji sawunka yana ina jin motsin sawunka a gabana a cikin aljanna a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce limas baqatana ila aljannati ya bilal bilal ya akai kai ga mu shiga aljanna ne ya akai mi kake yi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ke tambayan sa sai ya ce ya rasulullahi ni kam ba wani abun da nake yi ni dai na san ne tsarki zan yi alola idan ne alola kuma in sallah ta halatta a lokacin zan yi sallah ba na zama babu alola kuma in nafila ta halatta a lokacin zan yi nafila sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan wannan ne muka ji ka a cikin aljanna a gaba-gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wannan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne koyar da shi ba amma da yaji an ce bawa ba zai gushe ba yana yin nafilfili har sai Allah ya so shi ya san wannan abin nafila ne sai ya dauka sai ya tsora wa kansa kaji sai Allah ya so shi har aka ji motsin sawunsa a cikin aljanna to kai ma ka rungumi wata nafila ka kama tukunna idan kana so ka samu soyayyar Allah sai na Abdullahi bin Amr bin al-As ya kasance yana azumi kullum yana azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce masa ba haka yake yi ba za ka yi azumi kullum ba mafificin azumi shine azumin Annabi Dawud alaihi salam yau yayi ya sha gobe sai dai ka yi irin wannan azumi sai ce ya Rasulullah zan yi fiye da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani fiye da haka iya wanda zaka yi kenan amma me ya dauki alƙawarin nan ba zai fasa ba a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kowane musulmi za ce kai duku zo kowa kama azumi yau ya sha gobe ya sha daya ya daya yau gobe ya sha za ba daka ba za ba daka ba amma shi sai ya dauka da ya dauka yana yi har ya girma har ya tsufa lokacin da babu karfin da zai yi wannan azumi sai kwana 15 yana cin abinci sai kwana 15 yana azumi ba zai fasa ba dai alƙawarin da ya ɗaukar nan sai ya cika to wannan shine nafila ba nafila ana nufin a ce ku kasance Allah da nafilfili ka yi su yau gobe ka bari ko kuma ka samu wani lokaci ka mai da hankali wani lokaci ka za ka ɗauke su ne na da'iman na dole sai ka samu soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya soka idan Allah ya soka to duk sha'anin ka zai koma na Allah tabaraka wa ta'ala bakka da wani abu naka diga komai naka zai koma na Allah tabaraka wa ta'ala ba wani abu naka ba za ka ji ba sai abinda Allah yake so a ji ba za ka gani ba sai abinda Allah yake so a gani kuma duk abinda za ka ji zai tuna maka girman Allah kana ambaton Allah a cikin komai duk abinda za ka gani yana zai tuna maka girman Allah duk abinda za ka taba zai tuna maka girman Allah duk inda za ka tashi ka je to a cikin yardan Allah za ka ci in ka roki Allah sai ya biya bukatunka wani ba zamani Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai irin wannan matakin wanda an rena shi ana tutture shi ma ana ga kaman ba kowa bane sai wani ya aikata laifi ya cire haƙorin wani sai ya ce shi ma sai an cire masa haƙori aka zo da shi za a cire shi kuma dan uwansa ne sai ya Rasulullahi ya za a yi ya ce a sai na cire masa ai tunda ya aikata ai baka tamna laifi annan nafsu bin nafsi wal aini bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni wa sunna bis sunni wal juruha qisas in kai haka za a maka saboda kawai za a yi sai ce wallahi Rasulullah ba za a cire haƙorin wannan ba za a rama ba wallahi sai rantse shikenan masu abin su ga suka ce a sun yabe sun yabe annabi sallallahu alaihi wasallam yake rubba ash'asa agbara zidim raini law aqsama ala allahi la abarahu a cikin bayin Allah akwai wanda zaka ganshi mai biji biji mai kaya masu datti a jikin sa marfu'un bil abwabi ana ture shi a kofa amma da zai ce wallahi Allah ba zai yi ba Allah ba zai yi ba saboda ya riga zama bawan Allah ya kai wannan matakin na soyayyar Allah din in yace wallahi Allah ba zai yi kaza ba wallahi Allah ba zai yi ba in yace wallahi Allah zai yi wallahi Allah zai yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ash'as akbar zidim raini za a ganshi biji biji a ganshi da datti ma jikin sa wata kila in yazo cikin jama'a ba ana ture shi ana ce kai kuma gefe kuma gefe amma da zai ce Allah ya abu Allah zai yi da zai ce Allah kar yayi Allah ba zai yi ba saboda mai ya zama bawan Allah to irin wannan ne waliyan Allah din wanda mutane sun rena su ba sa ganin su a matakin komai to idan ka kuskura ka samu kiyayya su a cikin zuciyanka to aikin ka ya lalace kana neman kai yaki da Allah ne to saboda haka shi yasa in kana so ka zama masoyin Allah kowa ma kana masa kallon waliyin kawai da wanda ka sani da wanda baka sani ba tunda abu ne a boye ba a fili ne ake ganin sa za a iya gane shi ba kuma kowa zai iya kaiwa wannan matakin kowa zai iya zama waliyin Allah ya kai matakin ƙarshen da ake neman sa ya kai lokacin da jinsa da ganin sa da tafiyar sa da motsin sa da duk abin da zai yi cikin shuhurin Allah tabaraka ta'ala zai yi shi amma zaka kai wannan matakin ne haka kawai ba zai yi ba sai ka dage da nabil fili ka dauke su ka dora wa kanka sai ka kai wannan wajen zamu dakata nan abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana zaka ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh to ai shi ma dullahin su daidai shi din ma wanda yake so ya zama waliyin Allah shine zai kai ya kama matakin sufayen wato shi sufi shine wanda daga safa qalbahu ne ya tsarkake zuciyarsa to gyaran zuciyar sannan ne zai jawo har ya kai wannan matakin da za a ce masa as-sufi in an ce as-sufi kuma shine wanda shi muradin sa Allah tabaraka wataala ne a cikin duk abin da yake aikatawa na ayyukan da yake yi to dukkan dai magana ɗaya ce na'am alhamdulillah na'am eh mutum ba zai iya zama bawan Allah din kuma bai kai ba taka ba tattaka shin kamar yadda aka bada ba ana nufin dai a cikin su dai ana iya samun waɗanda ake rena su har za a iya musu wannan akwai kuma wanda ba musu wannan renin ba amma zaka samu mutane suna kiyayyan su suna kin su suna ganin cewa ƙarya ne wani bawan Allah ne zai iya yin abu kaza zai iya yin abu kaza sai ya ta ƙaryata su ba za a iya musu irin wancan ba amma dai za a samu wani nau'i na izaya da zaka mutane suna musu shi na cutarwa din haka su ce kai ƙarya ne da Allah duk magana ne ake yi na'am alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil al-haq bil haq wal hadi ila siratik al mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin